amma da harshe da annabi alaihi salam ke so mu kare masa shine al'anu la'anta. Karka yadda a dinga jin kalmar la'anta a bakinka kana la'antar mutane, domin annabi alaihi salam yana cewa laysal mu'minu bila anin wala da'anin wala fahashin wala bazi'in, mu'mini baya lawan la'antar mutane. So da ka la'anta duk wanda ka samu ka ce Allah ya la'ance shi ko wani la'ananne ne, to wannan kalma ce mummuna a sai a lahira, sai kuma wanda ya mutu cikin kafirci. Ma'anarsa shine Allah ya ɗebe masa albarka, ya raba shi da rahama har abada ba zai ji kansa ba. To an ka ce wani la'ananne ne, haka fa kace shi za ka ce ba a yi. Idan mutum yana da rai ba za ka yi masa haka ba, don haka an ce ita la'anta iri uku akan yi ta. Akwai la'anta magamiya wanda Ubangiji da kansa yake irinta, sai ce ala la'anatullahi alal kafirina, la'antar Allah ta tabbata ga kafirai. To an ce za ka iya wannan. Akwai la'anatullahi alal zalimina, za ka iya yinta wannan. La'anatullahi alal fasikina, za ka iya yinta. Babu wani fasiki guda ɗaya ko kafiri guda ɗaya ko zalimi guda ɗaya da ka ware ka faɗa, to wannan ana iya yinsa. Ko kuma ka zo a cikin kafaran ka tankaɗe ka rereye ka faɗi siffofin kafaran, ka ce la'anallahul yahuda ko la'anallahul nasara ko la'anallahul mushrikina ko la'anallahul majusa, wannan zaka iya yi. Sai la'anta ta uku ita ce yace zaka kama suna karara. To an ce wannan ba wanda zaka kama sunansa karara, inda yana numfashi ka la'ance shi sai dai in ya mutu. In ka zo kace la'anallahu fir'aun, kai daidai saboda fir'auna ya mutu a kafirci. In kace la'anallahu aba jahalin, kai daidai saboda abu jahal ya mutu a kafirci. Amma idan akwai kafiri da yake raye ba ma musulmi ba, karka ce da shi la'anallahu fulan, Allah ya la'anci kafiri wani. An ce ba ai, in ku kana so zaki masa wannan la'antar, sai dai ka ce la'anallahu fulan in mata kafiran, Allah ya la'anci wani. Amma fa in ya mutu kafiri, domin da yawa akwai kafiran da kafin su mutu sukan musulunta kuma su mutu a cikin addinin musulunci, shi yasa ba ai balle kuma ka dauki musulmi dan uwanka ka la'ance shi. Saboda ka la'ana haramun ce, muguwar aba ce, in zaka yi ta sai iya gwargwadon wanda shari'a ta faɗa ta ce al'ance su kawai su zaka la'anta. Sannan abu na tara shine waka wacce za a yi ta ta hululu, ta zagin mutane, ta yi zambo, wacce za a dinga ɓata mutum, ba wacce za zamana wato ta taimakon addini ba. Kuma Ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul shu'ara yayi magana akan ash-shu'ara, yattabi'uhumul ga'un alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna. Su mawaka suna ta kutsawa ko ina kuma suna faɗa abinda ba su aikata, sai Allah ya ce sai wanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala wa tasaru min ba'di ma zulimu, suka kuma taimaki addini bayan an zalunci addinin, to waɗannan su ne kawai mawaƙan da za su yi waƙarsu ta zama alkhairi. Amma wani duk zai waƙa hululu ta yabon wani, iziga shi ya karɓi kuɗi, izage wani, to wannan waƙar haramun ce za ta cuce shi. Wanda kuma yake sauraron jinta shi kuma zuciyarsa za ta kamu da cutar munafunci, wannan waƙar da yake ji ita ce za ta zama kamar ruwan sama, yanda yake zubarwa shuka ta cigaba da girma, haka munafunci zai cigaba da toho a cikin zuciyar mutum. Sannan abu na goma shine mizahi, wato kakaci ko raha wacce mutum zai yi don ya bada dariya. To ita ma in zaka yi ta, to sai dai wato ka yi daidai da yanda shari'a take so, kar ka yi da kai ƙarya wanda za ta bada raha. Shi sa annabi alaihi salam yana yin sa, amma in ya tashi sai dai gaskiya yake faɗa. Akwai randa wata mace ta zo gurinsa neman mijinta, sai ce baya na, amma in na ganshi sai na ɗora shi akan ɗan taguwa. Sai dan da nan ranta ya ɗan ɓaci, sai ta dam kamar yaya zaka ɗora shi akan ɗan taguwa. Sai dariya sai ce duk wani kowane irin raƙumi ma komin girmansa a duniya ba taguwa ce ta haife shi ba, sai ta fahimta sai ta dariya. Akwai randa wata tsohuwa ta za ta shiga gida annabi alaihi salam, sai kalle ta sai ce tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba. Sai ka zama ta ɗora ne ka ta ce wayyo na shiga uku na lalace. To ta ji daga bakin da baya ƙarya, sai ta shiga gida da kuka. Matan gida suka tambaye ta lafiya, ta ce annabi ne ya ce tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba. Sai suka ce ai suratul waqi'a yake gaya miki ba za ki shiga kina halin tsufa ba, sai kin koma wanda Allah ke ta inna ansha'nahunna insha'an faja'annahunna abkaran urban atraba. kaga ni gaskiya ya fada mata to haka ake kakaci akwai kuma wata ran an ce kafin ayatul hijabi ta sauka ai tsarin mata annabi alaihi salam yana zauna Aisha tana zauna sai wani mutum ya zo ya musulunta da ya musulunta jin dadi ya musulunta sai ce da annabi alaihi salam ina da mata na guda biyu ko ne yafi wannan matar ta kake tafi wannan matar ta kake idan kana so zan sakar maka daya ta aura Aisha tana gura annabi alaihi salam sai ya dinga murmushi yana dariya sai Aisha tace ko da kai da su wanne yafi wani kyau sai ta adin da fi su ina sai ke huta to wannan shine kakaci wanda ake iya mutum haka wanda za a ba shari'a to amma in ka saba shari'a shikenan sai zamana ya zama laifi kamar irin wanda ake tsakanin jika da kaka wannan mizahi ne wanda ya saba shari'a kuma cuta harshe zai yi idan namiji yana da jikar samaci ɗan ɗansa ko ƴar ƴarsa zaka je yana cewa da ita matata ita kuma kaka mace in tana da jika namiji zaka ji tana cewa mijina wannan mizahin haramun ne domin kowannen su ya kuluna munkaran minal qawli wa zura tunda shari'a ta hana mutum ya auri uwarsa abin da yake sama ta hana mutum ya auri ɗan ɗansa abin da yake ƙasa saboda haka idan namiji yace da jikarsa matata ya faɗa haramun saboda babu aure tsakanin su idan mace tace da jikanta namiji mijina ta faɗa haramun babu aure tsakanin su da nassin alqur'ani sannan kuma duk wanda ya balaga ba magana ne ce da wasa nake domin in dai ya furta sai mala'iku sun rubuta to saboda haka wannan haramun ne mizahi da abin da ya saba wa shari'a sai abu na 11 shine as-sukhriya izgili wanda Allah yake cewa la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna kada maza su yi ƴan uwansu maza izgili wata kila wanda ake yi izgilin yafi mai yin izgilin a gurin Allah kada mata su yi ƴan uwansu mata izgili wata kila matan da ake yi izgilin sun fi masu izgilin a gurin Allah sai haka an hana wannan shi kuma an ce izgilin nan shine ko mutum ne wani abu ko ya magana sai ka dinga masa dariya dan jin cewa bai iya ba ko ka ganshi ka ga kamar ki dahumi ne haka sai ka sa masa wani abu ko kuma ka sami wanda yake ya zo daga wani gari sai ya zo daga kamar ba kauye ne sai ka dinga cewa wane Allah ai garin mu dai da kai sai ka ga in bai fahimta ba har yana cewa a garin namu fa ina kake a kwar gabar kake ko a kwaryan ba ban san ka ba shi bai san izgiri ake masa ba to wannan haramun ne mutum ya yi shi haramun ne ko kuma kana da kuɗi dankare wannan kuɗin da kake da shi dankare kana da wani aboki naka shi ko ba shi da komai na ɗaya da me yake ci da safe an fito wata kila a gidansa ba karya kumallo ba kana ganin sa sai ka ce kai wani ku ne da garin inda ko wani ɗawi sa aka ci yau ne to wannan shi ma haramu ne izgili kenan sukhriya wanda kake mata ka dan ba shi da shi wata kila ya fi ka a gurin Allah ba dan Allah yana cin sa yi masa wannan ba ko kai da yayi wata abin wannan yayi shi a kauye ka ganshi kake ta dan garin mu ba san sa kai a gurin Allah ba ko Allah ya yi mata kyakkyawa sai ta ga cewa wata ba kyakkyawa zai dinga ta ai su kyau ai sai suwanci wai tana mata izgili Allah ce wata kila wacce ake yi izgilin tafi mai yin izgilin a gurin Allah su da kawai yana daga cikin illa harshe wanda annabi alaihi salam yake neman mu akan mu kare dan ya tsaya mana da gida aljanna sai illa ta 12 ita ce ifsha'u sirri ka tona asiri ka faɗi sirri kun tattauna da wani sai ka je ka ci gaba da faɗar wannan maganar ka aikata haramu shi sa annabi alaihi salam yake kuna magana da wani yayin da ya wayewaya dama ko ya wayewaya hagu to ya maka isara maganar nan ba ya san tafi ko bai gaya ma ba karfe duka zama kamar ya jille shi ka bulle ta nan ka bulle ta nan ka bulle ta nan magana da kai sai a ji ta a bakin wani to wannan haramun ne wanda mu kuma yanzu cutar da tafi damun mu kenan duk abin da yake damun musulmi a yanzu kusan wannan cutar ta rashin rike sirri ba ma iya rike sirri duk abin da muka yi sai mu ballar za shi dinda muka zauna sai mu dinga faɗa in magana kuka yi da wani sai mutum ya je ya faɗa kai ta kai tsakanin miji da mata ma in sun yi mu'amala a auratayya mata in suka tara gidan biki wannan labarin suke maza ma sukan faɗi na matansu kaga wannan haramun ne shi yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa su yake sabon mutane gobe a kiyama wannan ne sai da iyalin sai yana fada ko sai da mutum sai zo tana fada kida ka bayyana sirri wajibi ne in ka bayyana sirri wanda ba a so a fada ka ci amana harshe shi kuma wannan sirri riƙe shi yakan danyi wahala in ba Allah ne yake miki mutum ba domin wani yakan zame masa kamar mura in majina ta tsaya masa a makogoro ko a kirji baya jin daɗi sai ya kaki ya fitar da ita to haka sirri yake gurin wani in bai fito ya faɗa baya jin daɗi akwai wani Balarabe aka ba mu tarihinsa a jahiliya ya je wata ƙabila ya nemo wa ɗansa aure aka yadda za a ba shi aka zo aka shirya da ɗan da danginsa da komai aka shiga jirgin ruwa za a je a yi biki ya taho da amaryarsa ana tsakiyar ruwa sai kada izo da ɗaga jela dukan farko kai sai maka ango sai turmushi ango ya zo da shi sai wannan uban ango ya ce to ku mutane na ni fa Balarabe ne ba na magana ta kashi dan Balarabe haka yake yake ba zan magana ta tashi ba ba ni da huzurin da zan je in gaya wa mutanen nan ɗan nan ya mutu za ka ɗauke ni mutumin kawai so da ka tun daga ƙaninsa ya isa aure kowa ijaba kin ce shi tun da ba ganin wancan suka yi ba sai in ce musu ga ango sai aka shiga aka ja ka shiga ango aka yi ta biki to a cikinsu akwai wata tsohuwa aka kawo mata ruwa sai ta kasa sha aka ka abinci a ce ita wannan ta faɗa ta ce ba shi ne angon ba shi ne a gabanta karshe sai ta zama ba lafiya sai a kwantar sai a tayar sai da ta samu ta ce ai ba shi ne an gwamna ta ce ko ba ni ruwa in sha sai ta samu ta sha to akwai wannan yanzu ne mutum zai iya faɗar sirri akwai wani su kuma a nan nan a wannan zamanin namu shi mutumin ɗan nan ne ƙasar da take nan arewacin mu na Najeriya sai ta fi gane ya zauna da zai gane sai ke sana'ar fatar masai ranar sai ga ɗan garin sa ya zo sun sauka a wani guri ta ho wannan zai da rana tsaka sai ganshi da garwa kashi a kashi ce wani fatar mai sai kake sai ce kai wa Allah karfa mun asiri kai Allah karfa mun asiri sai ce to sai suka wuce ita fi da la'asar da ya yi kuwan kaɗi komai da ya zo ya same shi suka gaita sai ya ɗauko kuɗi kiran sa gefe ɗaya sai dan danka masa ga wannan kai ce goro dan dai kar magana nan ta fita ko da sabar izo suna karya kumallo a gaggaisa sai dai wuri duk dangin sun haɗu gaba ɗaya sai dan kuro kuɗin nan sai ce wannan an ga kuɗin ka wajen iyawa sai zai iya rike sirrin ba sai dai ya kamata kuɗin sai ce ai wannan kuɗin ba za su ciwu ba sai ce kun ga kwasar masai yake tana hankalin sai kwanta to yana daga cikin illa harshe wanda duk yake wannan ba shi da lamunin aljanna a gurin annabi alaihi salatu wassalam idan abin da ya gaya maka ana so ka fi kabari sirri kar ka gaya wa kowa ko ba sai ka aure kar ka gaya mata sai dai abin ya auku abin mamaki kafirai suna iya wannan don zangon katam abinda ake wa musulmi a zangon katam na yi imanin babu wanda ya taɓa jin labari sai ran da suka fara ko wanda ya ji a ƙasar nan sai ran da suka fara sai da suna iya riƙe sirri sannan abu na goma sha ɗaya sha uku shi ne alwa'idul kazib alƙawarin ƙarya mutum zai ya san ba abu zai yi ba in wani ne sai ce je ka zanyi ko da kaka dawo lokaci kaza da ya dawo sai sake jirga sai sake tsifa shi wani gure sai je kaka dawo lokaci kaza to wannan shine alwa'id kazib ko mutum ne ce zan zo lokaci kaza sai da mutum kan Allah kurbu da shi ba zan zo ba dama ne mata ka ne kai dan na huta da shi to wannan illa ce ta harshe ƙarya ce mummuna wanda ba a so mutum yayi ta ko kai alƙawari za ka yi kaza kamar yadda zaka ga yan siyasa sun hau kan dole suna mata mutum mutum yana cewa shi idan ya riga ya hau mulkin sama da daddare ma sai kai noma a gonar ka saboda hasken lantarki a haƙa gonaki ba a cikin gari ba kuma asibiti ka rena zuwa duk wanda ba shi lafiya ko a irin gungurumin ƙauye yake likita zai je har gida ya duba shi to ka ga wannan ƙarya ce ba za ta tabbata ba to saboda haka wannan yana daga cikin illa ta harshe mutum ya alƙawarin da ba zai cika ba kuma ubangiji ya ce auku bil uku wani gurin ta innal ahada kana mas'ula alƙawari abin tambaya ne in kai za a tambaye ka wani kuma cewa da yin Allah ya ba shi kaza zai bi Allah da shi kamar yadda sa'ala ba ta yi ya ce da annabi alaihi salam ka roƙa mun Allah ya ba ni dukiya san nabi alaihi salatu wasallam shi kai hakuri ka zauna haka wanda ana cewa da shi tattabaran masallaci saboda sabbakon zuwa kusan ya fi kowane sahabi zuwa masallaci da wuri to amma matalauci ne kwarai kusan zaninsa da matarsa suke tarayya in ya ɗauro in zo masallaci kowa ya wata da ɗaura sai ya da mu ya ce annabi alaihi salatu wasallam kamun Allah ya mun arziki annabi alaihi salatu wasallam ya ce zauna a haka sai ya hanya abin da annabi ya hanga masa ya dage sai wata dan haɗin ya ce a in na samu arzikin nan zan ba Allah zan yi sadaka zan yi kaza zan yi kaza annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya haƙuri ya ƙi sai ya ɗaga mai sai Allah ka ba wa salabata dukiya ba shi ke nan sai dukiya ta fara ƙarfi sai aka waye gari salabata madina sai markaɗin sai ya fita waje sai ta kai sai juma'a kawai yake iya zuwa masallaci kaga matsala ta shiga maimakon ban Allah da yake zai da dukiyar ya fata a ƙarshe sai zama da juma'ar ma sai zo bakin hanya ya tsare in an zo za a wuce sai cira kun je masallaci ku cinna gaida annabi alaihi salam daga nan sai daina zuwa za ka aika masa ya bada zakka sai ce dan an roƙa mun na yi dukiya shi ne kuma za a yi min bita da kulli zakkar da bai bayar ba kenan har annabi bar duniya kina bukar da Umar duk wanda ya karba to wannan alwa'idul kadhib kai alƙawari ba za ka cika ba shi ma haramun ne ka ci amana harshe sai illa ta goma sha hudu shi ne alkadhibu fil qawli wal yamin ƙaryar magana ba ta yin alƙawari ba za ka yi magana sai ka dinga can taɓo ƙarya kana faɗa abinda ba a yi ba kai ta faɗa kana yankawa wannan shi ma mugun abu ne wanda munafiki shi ne ke yin sa wannan annabi alaihi salam ce daga cikin alamomin munafunci guda uku shi ne idza haddasa kadhaba in ya tashi yin magana sai ya yanka ƙarya wani in yi ƙarya ma sai sarki ya ɗaure ka saboda haka wannan shi ma haramun ne cin amanar harshe haka kuma rantsuwa ta ƙarya ita ce yaminul gamus mutum ya san abin nan ba haka yake ba ki rantsi yace haka yake saboda haka wannan ita ma cin amanar harshe ce sannan kuma ta dabo da yara balaki'a wanda zai zai ci gaba da yin ta sai gidansa ya zama kango ko da yana da shi sai Allah ya hana wanda zai gaje shi ya lalata shi karshensa in ya mutu sai an ba shi sadakar likafani ko mun arzikin sa inda zai dinga rantsuwar ƙarya sai Allah ya tafi da komai nasa ya tattaka shi ya tanyara shi ya kunda shi rana kafin ma a je lafiyar to shi ma yin ƙarya ta harshe da yin ƙarya tare da rantsuwa wannan haramun ne cin amanar harshe ce amma ina jan hankalin ma'anar mutanen yau saboda ƴan tamanin duniya da za su samu ƙanƙani wanda idan suka samu suka ci za ta je mata su zubar da wannan abun idan tufafi ne suka laga burinsu su raba da kaya domin duk wanda ya ɗinka sabon kaya addu'ar da ake masa Allah sa a raba da kaya ma'ana ya kashe kayan ne ga bayansu wanda za ka ɗaura ka ga ya tsufa ka je kayar in ka nace da muƙawari ne kai ba za ka iya ba wani ba ko kuma ya tsufa wanda ka raina ɗin shi za ka ɗauka ka ba ko kuma ka ci ka je ka tsuguna a ban ɗaki ka zubar to wai shi ne aka ce saboda shi ba za a ba ƙarya ba wai in an yi gaskiya ba za a ci abinci ba to kuma har yanzu ga shi ana ƙarya ba mu ga an ci abincin cikin sauƙi ba ko akwai wanda yake cin abinci cikin sauƙi in ka yi mutum yana cin abinci cikin sauƙi wallahi ya tafi gaskiya amma ya duk bai tafi gaskiyar nan ba a cikin wahala ce wahalalle ne kawai ko kasuwancin yake ko za a gane yin gaskiyar ko wayo har yake yake ka masa abinsa amma mana gaskiya da an zo kana zuwa za ku yi mu'amala da shi sai ka ji an ce a yi maka karatun dan ma'amala ba manta ƙarya ko abu baya ko da ka da ka ja ka sai ce ma za ka kauce ba za ka da kayan ka shiga hannunsa ba to da ni ta je gaba dubu kowa ya bar ta sai kiyama kowa ya bar ta sai dai an kiyama to saboda ka ga gaskiya a baki mai alheri ƙarya za ta cutar da kai saboda illa ce ita babba ubangiji ya nuna mana illar ƙarya a cikin surata taubati lokacin da aka yakin tabuka aka dawo sai waɗansu daga cikin wanda suka rayu zamanin annabi alaihi salam munafukai sai suka zo suka ce da annabi alaihi salam ba su je gurin yakin nan ba suna da uzuri kowa ya faɗi dalilansa kuma ya haɗa da rantsuwa sai annabi alaihi salam ya ce kawo hannunka sai ya kawo sai sada da annabi alaihi salam ya masa mubaya'a sai ce to Allah ya maka gafara na baka da abin da yake zuciyarka sai da yawa saboda mutum 80 haka
to sai wani izo sai ya tsara Allah bani da wani hanzari ba dalilin komai haka nake zuwa duk hukuncin da aka yi min na yarda sai ta tafi ka tafi bai maka mubaya aure sai Allah ya gafarta masa ba sai ta sallame shi sai wani ma izo sai ya faɗa ta sai ta tafi ka tafi to can sai ka Abu Dan Malik ya zo sai ce ba shi da wani hanzari kawai kin zuwa ni sannan sai ta tafi ka tafi kai ma a ƙarshe sai yake masa hukunci yake kada wanda ya sake ciya da su shay'i duk abin da ya faru kar wanda ya musu magana in suka sallama sai ku ce wa alaikum assalam in suka daga kayan su suka ce ga asai kaza kar wanda ya ce kai ne kaza kawo nawa in ya zo ya ce kayan ka kar ka ce masa kaza ake sayarwa aka samu su takunkumi ba ne mu'amala da su sannan aka ce kowanne mata su tafi gidansu ya zauna shi kadai to da aka yanke wannan hukunci sai ka Abu ɗan uwan suka ce kai ka Abu kai rabuwar dabara ka gojin mutum 80 ko sama da aka sun yi ƙarya an musu istighfari istighfari annabi ku karɓe ni kai ma da ƙaryar kai yanzu ka ka sa kanka cikin wannan matsalar suka matsa maka har da zai koma sai ce kai ni kaɗai ne ne wannan abin da kuke ganin wauta sai suka ce masa a'a sai ce da waye suka yi sai suka ce Mararatu Ibnu Rabi'i yayi haka sai ce ai ko Mararatu ya je Badar Hilal ibn Umayya yayi haka sai ce shi ma ya je Badar sai wanda suka je Badar ababan koyi ne na yarda da su ba zan sauya ba bayan Allah nan su uku sai da suka kwana 50 ba mai mu'amala da su su guda biyu ne ke tsofaffi ne suka zauna a gida suna ta kuka shi kuma ka'abi yana zagawa ya je har masallaci in ya sallama sai dinga kallon annabi da wutsiya ido ya ga ko annabi yana kallon sai ga ku kallon sa bai ya je nan bani wata magana ranar sai ya tada wani abokin wasansa a cikin gonarsa sai ya haura ganuwar gonar ya shiga ya ce assalamu alaikum sai ya banza da shi daga shi sai shi ba na uku sai Allah yayi ya mara magana ya ki sai ce da shi na haɗa ka da girman Allah ka yarda ina san Allah da manzansa sai ya shiru sai ke sai na haɗa ka da girman Allah ka yarda ina kaunar Allah da manzansa ya shiru a na uku sai ce Allahu wa rasuluhu alamu sai sai na kashe da kuka na ce wannan al'umar don ya saba Allah da manzansa ba zai rayu a cikin su ba sai ya fito yana zuwa kasuwa yana zagawa ya ibe kansa cewa sai ya ga wani jakadan sarkin gasasina ya taho da wasiƙa yana cewa wane ne ka ba dan Malik su ce masa gashi ma suna ganin sun saba umarnin annabi alaihi salatu wasallam nuna masa shi da baki ya je ce kai ne ka ba dan Malik ya ce sai takarda ce daga sarkin garin mu ya karanta sai gani an ce shugabanka ya takura ka ya jefa ka cikin kangi ka rabu da shi ka zo nan sai mu baka sarauta sai ce wata jarabawa kuma sai dauka ya jefa a cikin tandirin gorarsa yace sai da tsokon 50 a cikin wannan matsatsar ranar an yi sallar asuba sai dole mutum ya hau dutsen sar'u sai ce Ka'ab ibn Malik abshir alwitrin ka Ka'ab ibn Malik yace ina kan benan gidana da nabi kawai sai zo da goshi a kasa nace taimako ya zo yayewa ta zo yace a guje na taho masallaci ina gudu yace ina zuwa yace sai wani daga cikin muhajirin mutum ɗaya shine tace kama hannu na girgiza yace ko hanni uka tauba ne maka munna tuba da Allah ya karba naka yace ina shigowa masallaci na ce assalamu alaikum sai ya ji annabi ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace sai naga fuskarsa kamar an kai gurgurin mai kunkira gol fuska tana wal sai ce ya rasulullahi amin indika amin indillahi wannan abin daga gurinka ne ko da gurin Allah sai ce da gurin Allah ne sai ce zauna ka ji sai karanta masa da kataballahu ala nabi wal muhajirina wal ansari allazina tabauhu fi sa'atil usri min ba'di ma kada taziqu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim innahu bihim ra'ufur rahim wa ala thalathati allazina khulifu Allah ya yafe wa annabi alayhi salam ya yafe wa masu hijira ya yafe wa mutanen Madina kuma sannan ya karbi tuban su kuma shi mai jin kai ne kuma mai rangwame ne gare su har da ukun can da aka daina mu'amala su an hada su cikin wanda suka je yakin duk an musu gafara yana jin haka sai yace daga yau na yi alƙawari har na mutu na daina ƙarya sai kuma ya ji wata aya ta biyo baya wata tafi ba shi sha'awa fiye da waccan sai ya ji Ubangiji ya ce ya halifuna billahi lakum suna rantsuwa da Allah gare ku ta ƙarya littar da'anhum dan ku amince da su ku dauka ba masu laifi bane sai ce fa in tarabu anhum fa inna allaha la yarda an alqawmi alfasiqina in kun yarda da su Allah ba zai yarda da fasikai ba tun makaryaci ko fasiki ne kuma Allah ba zai yarda da shi ba sannan sai ya ce innahum rijsun wa ma'awahum jahannam dukkanin su dauda ne ba ma masu dauda ba su kansu su ne daudar kuma kowannen su din mutai sai ka abu dan malik yace nagode Allah wanda yasa ƙarya ta gaskiya ta kare ni ban ji da kunnina ina tauka taka doran ƙasa Allah ya aiko da sako ya ambace ni fasiki ya ambace ni dauda ya ambace ni dan muta ba yace gaskiya ce ta kare ni kawai sai haka ko yau ko gobe mutum ya ci gaba ƙarya wannan sifar guda uku ta tace Allah ba zai yarda da shi ba kuma fasiki ne dauda ne shi kuma makomarsa wuce ce so da kan nawa yake ce ka kiyaye ƙarya in ka batta sai ya tsaya maka da gida a aljanna sannan abu na 15 shine ghiba yi da mutum shi ma a bashi to shi yi da mutum baya zama yi da mutum sai akan abin da yake da shi amma idan ba shi da shi ka faɗa to buhutani kai buhutani sunan wannan mutum ba shi da abu da bai a ko hali kai ta shintuba kana faɗa wani mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza wannan haramun ne buhutani ne sai dai bai yahudi ko kuma musulmin da ya saki ɗabi'ar yahudawa shi zai amma yi da mutum shine abin da yake da shi ka faɗa bayan baya nan shi ana yi da mutum a ƙirar jikinsa mutum baya nan ka ce wani baƙin nan baƙi ƙirin ko ka ce wani dogon nan kamar hanya ko ka ce wani gajeren nan kamar akife da ƙwarya to wannan a ƙirar jikinsa ka yi da shi ko ka ce wani wanda in ya zo ƙofar nan sai an yi kamar asara saboda girma wani a ce siririn nan raƙa-raƙa to duk wannan yi da shi ne yana da wannan tsadiyar in ka faɗa baya nan ka yi da shi yan kuma da za ka faɗa baya nan ɗin kuma sannan a ce da kai ai ka da shi ka ce bari ma ya zo a gaban idansa to in ya zo kai kuma ka ci fuskarsa wannan malamai suka ce ƙalla ɗan halak yake yin wannan biyan kai da mutum baya nan kuma ya zo ka faɗa a fuskarsa ɗan halak kaɗan ake samun wanda yake cikin uwarsa da ubansa ɗan aure ne zai wannan amma ga mutane sai su dinga ganin kamar abu ne sassauka su ci gaba da yin wannan sannan giba ana yin ta a tufafin mutum idan ya saka riga guda ɗaya sai ta yi wata biyu bai tuɓe ba in za ka yi misali shi ka ce mai sa riga ɗayan nan ka yi da shi in dai riga ɗayan yake sawa in kuma ɗayan ke sa ba to buhuta ne kai ana yi da mutum a abin hawansa a ce wani mai abin hawa iri kaza da niyyar tozalta shi ka yi da shi ana yi da mutum a sana'arsa wanda za a faɗi sana'ar da zumar wai sana'a ce ta kashi in baya nan ka faɗa ka yi da shi kamar ya mutu ne za a kai shi abin da ka ce a dakata ka sa wata wuka mai kaifi ka shafci namansa kake ci shi ne matsayinka a gurin Allah wannan shi ne da mutum to sai an ce shari'a ta yi sauƙi a waɗansu gurare wajen yi da mutum na farko shi ne a tazallum idan mutum ya zalunce ka to za ka iya faɗa ya zalunce ka ko kuma ka je ka kai shi gaba wajen wanda zai iya hukunta shi ka faɗi duk abin da yi maka shi ne a tazallum sai in an zalunce ka domin annabi Allah ce wanda duk aka zalunta lahu maqal yana da magana ubangiji a Qur'ani ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim aka ce idan ka ga alƙali yana cin hanci amma kai shari'a ba ta kai ka gurinsa an ci maka hanci ba in ka faɗa wani kaza alƙali mai cin hanci ne ka yi da shi sai Allah ya rubuta maka laifi amma in kai ka je shari'ar icuce kai karɓi cin hanci in ka faɗa shi kenan ka faɗa kai Allah ya isa ya yi amma in ba a yi maka ba kai in ka faɗa ya yi ka cuci harshenka to da ka harshe yake da haɗarin gaske sannan abu na biyu da aka yarda za ka iya faɗa ga mutum baya nan da ya zama ba yi da shi ba sai inda kai fatawa idan fatawa ta kama kai da lantaka tsakaninka da wani zaka yi wani mai fatawa zaka iya fada wani mai kaza da kaza da kaza an ce hukuncin shine ya fara faruwa ne a lokacin da Hindu cewa Annabi Alaihi Salatu Wassalam fatawa akan mijinta Abu Sufyan ran da ya bude maka sai tace da shi mijina ne abun duniya ne amma kuma kankanura ne baya wadata iyalinsa kaga wannan ba faɗi mugun halinsa amma fatawa take don samu hukunci tace da Annabi ya zanyi sai Alaihi Salatu Wassalam ya ce da in ya ba ku wannan kadan din da ba zai ishe ku ba ke da iyalinki idan ya fita bude inda yake aje kayan abincin ki da gurgurdan da zai ishe ki kara ku ci amma karki ya wuce haka to idan fatawa mutum zai nema akan wani wanda dangantaka take tsakaninsa da shi to zai iya fada wa mai fatawar ya fada shi ma malamai suka ce da zai kauce ya fadi sunansa zai ce inda za a samu mutum yayi kaza yayi kaza yayi kaza mai hukuncin sa an ce wannan da yafi sai a baka fatawa to wannan an yi afuwa akan wannan na uku shine tahzirul muslimina ala sharri ka fadakar da musulmi akan wani sharri ka ce ga wani sharri ne shi kuma an samu Annabi alaihi salam da kansa shi yayi akwai randa wani zo gidansa ya sallama duk matansa suna ji sai Annabi alaihi salam ya ce bisa akula ashirati dan mu dan dangi ya munana sai ya fita da ya fita sai ta fuska wani kana nan sai wani ba zagayowa ana gaisawa a dinga zagayowa ana gaisa mun yayi ta bin dadi yana munna sai ta haka fi ibashi ya tafi yana komowa gidan matan suka ce mu taba ganin kai haka ba nan kafin ka fita ka faɗi mugun halinsa kuma can mun ga ka sakar masa fuska to sai yake fadakar akan banna sai yake musu ai mai sharri ne dama dan haka ya faɗi maganar dan su ji yake mai sharri ne kabaji sai shi aka ce aje a rayan yace yanzu kuwa ina fitowa yace jama'a da ba ku hankali ne an ce muku ba na kaza mai sai da barkono a karso kun yi za ku zo ku ce wannan sannan aka faɗa ka dan timatanci ne aikin nasa to Annabi Alaihi Salatu Wassalam irin wannan suka zo gurin ka lallaba su ka ba su dan wani abu su fita amma ana iya faɗakarwa a kansu haka idan an ga wani mugu ne duk abin da ya shiga hannunsa baya fita aka ga wani wanda bai san shi ba zai zo ya afka masa su mu'amala ya sarkace shi ya rate shi ya karbe masa abin duniya sai dai lahira to in ka ga suna yi in baya ne sai ka kirawo shi ka ce kai kai hankali da wannan in ka fuskura kuka yi mu'amala ya karya ka to nasiha ce ga musulmi in kai haka ba komai haka idan neman aure wani yake ya zo ta mai kamatar ko iyayenta akan ɗabi'unsu to kai bayani ba sa nan ka faɗi gaskiya amma Allah yana kallon zuciyarka in kai dan karaya auren yana gani in kuma dan nasiha kai yana ganin ka in kuma ita ce ta tambaye ka halin namijin sai ka faɗa mata gaskiya ba za ka yi almundahana ba amma ina so in ja hankalinmu ba ana nufin in ana neman aure an zo neman halin mai neman auren ba ka fayyace dukkan ɗabi'unsa ba haka ake ba sai ɗabi'un da idan an zo zaman aure za ka kawo a wurin cika su kaɗai ake faɗa ba sauran ba shi isa Fadimatu bintu Qais radiyallahu anha ta zo ta kawo Annabi alaihi salamu shawara ta nemi shawararsa akan manema biyu da suka fito ɗaya Abu Jahmi ɗaya Muawiya ta zo ta ga Annabi alaihi salamu sai ga masu neman aure na sun fito mutum ga Muawiya ga Abu Jahmi shine da zo na gaya maka sai Annabi alaihi salamu sai Muawiya fa su'uluk kide Muawiya ba mai abin hannu bane kuma sannan baya yarwata wa iyali kaga wannan matsalar zaman aure ce kana da shi ba za ka taimaki iyalinka ba sai ya gaya mata wannan sai ce shi kuma Abu Jahmi la yurki asahu ba sai ya aje sandarsa malamai suka ce wannan makarmar tana da ma'ana biyu ba a san wacce Annabi ke ba mai ta sa fahimta ko mai yawan tafiya ne duk ran da idawo yau da daddare ne in ya dawo daga tafiya ya kwana wajen 20 yana dawa suna hira da darasi ce ai gobe gari kaza zan tafi tani bai ce haka ike
ko kuma layin fiyata na nufin mai dukan mata ne, in kin aure shi za ki dinga shan duka. To da ka wannan ya shafi zaman aure, amma sauran halaye ba a faɗa ce wanda suke da dangantaka da aure, in ka faɗa ba kai da mutum ba. Sai kuma inda za ka yi magana wacce za a gyara wani banna, ka ga wani ya aikata wani abu, ba za ka iya gaya masa ya ji ba, akwai mai mulki da zai iya maganinsa, ka san zai ji, sai ka je ga masa wane yana kaza yana kaza dan ya hana shi, ko kuma ɗane yake ka je ka gaya mahaifinsa wane fa kaza da kaza da kaza yake dan ya hana shi wannan abun, to bai da shi bane. Wannan su ne guraren da shari'a ta yadda wato kai da mutum, ba in kai da shi a wannan gurin ba laifi bane, saboda shari'a ce ta baka dama. Sai abu na uku dangane da mutum shi ne, in kayi da shi ya ake warwarewa. Malamai sun ce in kayi da shi sai ka je ka nemi gafararsa, kuma ka warware abin da yake. Wanda suka ce a'a, in kai istighfari ka bari, ka roki Allah yi masa gafara shi ma, shikenan magana ta wuce sai ka daina. To wannan shi ne ghiba. Sai kuma ifku, shi ma na cikin layin ghiba, shi ne an faɗi labari a kan mutum baka da tabbas, kai ma sai ka ci gaba da tsorarwa. To wannan shi ma mugun abu ne. In mutum yana yin sa, ba za a tashi dakatar da shi ba sai ya hau sura'i tsakiyar haɗari, ya ji tsakiya. Inshallah sai ku dakatar da wani. A duniya ya bada labari a kan wani, ya dakata yanzu ya bada tabbashin wannan maganar, ko ya faɗa wuta. To sai ka dan kaji ana bada labari a kan mutum, ka ci gaba da tsorarwa, haramun ne wannan, zai cuce ka. Kuma Ubangiji a cikin suratul Nur yana cewa tasabunahu hayyinan wa huwa indallahi azimun. Kuna ɗaukarsa sassauka, amma a gurin Allah shi da girma. Sai abu na 16 shi ne annamimanci. Annamimi, annabi alaihi salam ce la yadkhulul jannata qattatun, annamimi ba zai shiga aljanna ba. Shi kuma annamimi shi ne mai zuwa ya ɓata tsakanin mutane, ya ji maganarka, ya ɗauka ji ya gaya wani, ya ce ai wane ya ce ma kaza, ya ce ma kaza, dan ka fusata abu ya ɓaci. Ko kuma ya ɗauki maganar mutum ya kai wa wani, ba da zimmar wannan su ɓata ba, amma in wanda aka ɗau maganar tasa aka kai, ransa zai ɓaci, annamimanci ne. In shi wanda aka gaya wa ɗin ransa zai ɓaci, annamimanci ne. Inda wanda aka gaya wa da wanda aka gaya wa ransa ba zai ɓaci ba, amma magana ta shafi wani mutum daban, in ya ji labari ransa zai ɓaci, duk shi ma annamimanci ne. Annabi alaihi salam ce duk annamimi ba zai shiga aljanna ba, sai dai in ya tuba ya daina. Shine la yadkhulul jannata qattatun, annamimi ba zai shiga aljanna ba. Saboda annamimanci a cikin mummunan abu wanda ake yin sa da harshe, wanda yanzu mafi yawan mata da yawa shi suke yi, musamman tsofaffi. Sai ga sun shiga wannan gida sun kunna fitina, sun shiga wannan gida sun kunna fitina, har sai ga da an danta sai ka jana ta ga mai dan gyara nan, wai wato tana zuwa tana kunna wuta, ko kuma a sa mata algume uwan na gusere. To duk wannan yana daga cikin haramun wanda ba a san mutum ya yi cin amana harshe ce. Sai abu na 17 shine kalamu zillisanaini, mutum ya zama mai baki biyu. Ka je gurin wannan ka kalallance shi, ka zama kai nata ne, ku ta magana limi-limi. In kuma ka je wanda yake da wata manufa saɓanin ta wannan, shi ma sai ka kalallance shi, ka nuna kai nata ne a irin ɗabi'ar da kake tafiya. To mutum ya zama baki biyu, shi ma wani daga cikin sharran mutane gobe alkiyama. Shi ma ita ce illa cin amana harshe ta 17. Sai cin amana harshe ta 18 shi ne almadhu yabo. Yabo wannan kurin ka yabi mutum, shi ma ka ci amana harshe. Annabi alaihi salam ya hana yabo, sai wanda za a yaba din in an tabbatar akwai aminci a kan, in an yabe shi ba zai cutu ba. Shi yasa Annabi alaihi salam ya yabo waɗansu daga cikin sahabbansa a kan irinsu, wanda ya tabbatar yabon ba zai cuce su ba. Abin da yasa aka hana yabo a musulunci, yana cutar mai yin yabon, yana kuma cutar wanda aka yaba. Shi wanda aka yi yabon yakan samu cutuwa ta hanyar wuce gona da iri a gurin yaba. In ya faɗi fiye da abin da mutum yake da shi, to ya cutu. Na biyu, yakan iya yaban mutum amma a zuciyarsa ba haka bane, abin da yake faɗa da ruwan rayuwa ce kawai ta kawo, yake yaba wa mutum amma zuciyarsa baya ƙaunar wannan, to a wannan lokacin munafiki ne mutum. Ko kuma ka yabi mutum azzalimi ne ko fasiki, kana yabansa iji daɗi, wanda so ake ka taya Allah yaƙi, domin annabi alaihi salatu wasallam cikin addu'ar sa da yake cewa Allahumma ja'alna hadina muhtadina, ka sanya mu zama shiryayye masu shiryarwa, gaira balina wala mudillina, ba batattu ko masu batarwa ba, mu zama harban li a'da'ika wa silman li awliya'ika, mu zama abokan yaki ga mukiyanka ko masoya ga masoyanka. Nuhibbu bi hubbika man ada'aka min sarqika wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min sarqika, mu zama muna so da soyayyarka muna kiyayya da kiyayyarka. To daga ran da ka samu azzalimi ka dinga yabansa, yana jin dadi ka fusata Allah, domin Allah baya san sa kuma ka faranta masa rai. So ake duk wanda Allah baya so ka kara bata masa, ka samu ubudiyatul muragama wanda sabon annabi alaihi salamu suka samu. In ka samu ubudiyatul muragama, ka kai matsayin da babu ranar da mala'iku za su dauki alƙalami a kanka, ka kai matsayin duk wanda baya san Allah baya san ya ji kana raye, kullun kasa kunne yake da ce ka mutu sai kansa zai kwanta. To mutukar kana ran mukiyan Allah, to kullun rubuta maka kai ibadar da ba a fasa rubutu kenan. To amma sai ka zo kai da shi ya ji dadi ka fusa ta Allah, to da ka yabo yake da illa ta waɗannan fuskokin. Ta hudu, inna yabon ka zo ka faɗi waɗansu halaye na ta wanda baka da cikakken tabbas a kai, waɗannan su ne illar mai yabo guda hudu. Ko ka wuce gona da iri, ko kuma ka faɗi yabon da siffar da kake faɗa ba ta da tabbas a kanta sosai, ko kuma kai a zalimi ne iji daɗin yabon da kai, ko kuma kai a yabon a lokacin da kake zuciyarka ba ta yi da abin da kake faɗa ba, to na haka aka haramta shi. Shi kuma wanda za ka yi wa yabon zai samu illa guda biyu. Wataƙila daga lokacin da kai masa yabon nan sai ya ji daɗi, sai girman kai ya kama shi, sai ujubu, shikenan ka cuce shi. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce mai daidai kwayar zarra ta girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba. To da haka aka hana. Ko kuma ka dakatar da shi yana cikin bin Allah, yana ta yin kwazo daga ya ji kana yaban sa wani mai kaza mai kyawun halaye, to sai ya tsaya iyanan ka cuce shi. Wanda kullum su ake mutane zama sabiqun bil khairati bi iznillah, to sai ka cuce shi da wannan. Shi yasa shari'a ta hana yabo akan idan mutum. To in mutum yana yaban mutane, a ƙarshe zai samu kansa cikin ya ci amana harshen sa. Sannan illa ta 19 ita ce al-ghaflatu an da ka'ikil kada ita fahawal kala, wato kai rabkana a wajen laifuka ƙanana ƙanana a cikin magana, wanda in ka yi su ba tare da ka ankara ba ma laifi ne. To mai hankali sai ya hankali da su, in bai haka bai hankali ba za su kai shi su baro. A larabce akwai bambanci tsakanin wau da summa. Idan ka ce tawakkaltu ala Allahi wa alayka, to wannan da ka'ikul kada'i ne fi fahawal kalam, na dogara da Allah kuma na dogara da kai. In dai ka sa wau ka yi kuskure, amma ka ce tawakkaltu ala Allahi summa alayka, yayi daidai. La balaga li al-yawma illa billahi sai summa bika, haka hadisi annabi alaihi salam ya faɗa. In ka kawo summa ka saka yayi daidai, amma in ka faɗi wa bika to ka yi kuskure. Sai ka a maganganu namu ne yau da gobe, akwai ɗan kalmomi da zaka dinga faɗar su ƙanana 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 ba tare za ka ankara ba sai su kai ka su baro. Waɗansu kuma sai ga sun zama a gari ana ta yin su, amma za su kai ka ga zuwa ridda. Misali da yawa za ga mutum ya tashi ba shi da kokobo, kawai da ya tashi faɗar magana sai ce yau tashin annabawa muka yi, to wannan ya yi kuskure. Ina shari'a ake sa iya kashe mutum, domin ya kai kansa daidai da annabawa, ba a kwatanta su da kai a ce yau na yi kaza irin na annabawa. Akwai ran da wani yaro wani ya mace kai ka tashi ka dinga sana'a, na ga talauci yana damun ka, zai ce ai talauci ba komai bane, annabawa ma talaka ne. Lokacin da yake akwai masu shari'a sosai, al'umma tana tsaye, sai aka kama shi, sai aka bada fatawa me ya kamata aka ce kisa. Ai annabi ya fi gaban ya kwatanta shi da kansa, shi ya ɗau annabi ya gwama shi da kansa bayan yana da darajar annabta. Ko ko mutum ya zo kawai sai ya la'anci banu Isra'ila gabaki ɗaya ishuru ya cuci kansa, domin ka la'anci banu Isra'ila kai shuru gaba ɗaya, ka la'anci annabi Yusuf alaihi salam, ka la'anci annabi Musa, annabi Isa, ka la'anci annabi Suleiman da annabi Dauda duka. Shi sa in za ka yi sai ka togace ka ci na wannan zamanin. In kai idan laƙi ka zage larabawa gaba ɗaya, to ka zagi annabi Hud alaihi salam, ka zagi annabi Salihu alaihi salam, ka zagi annabi Shu'aib alaihi salam, ka zagi annabi Isma'il alaihi salam, ka zagi annabi Mu'ad alaihi salam, don wannan sune annabawa laraba su kadai guda biyar din nan, to da ka duk ka zage su. Shi yasa ba za ka yi idlakin zagi ga larabawa gaba daya ba, sai ka togace cewa na yanzu wa'anda suke aikata kaza da kaza da kaza, sannan ka aibata wannan, amma ba za ka saki jiki ga baki daya ba. Suna cikin da ka'ik na kuskure da mutane sai su saki jiki su yi ba tare da sun ankara ba. Sannan kamar mutum ya zo ya ce in an zo magana abu na sayarwa ne, mutum yana magana cewa wani abu za ka samu kaza, ba sai ce ba magana ce ta kuɗi ba, sai ka ji mana ce ai kare da kuɗinsa sai ya sha la haula. To wannan shi ma an ce mutum ya haka ya yi riddama. Amma mutane faɗa suke ba ta damuwa, ko mutum ya ce yunwa ba a yi miki la haula, shi ma ya cuci kansa da wannan. Ko ka ji mutum ya ce wa ayyan zamani ne na annabi shahu, ko ya dubi giya sai ce ni ita ruwa, daga ran da ka ba wa giya sunan ruwa da wannan itikadin ka yi ridda. To da abu ne da yake haramun, Allah ce innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna, sai ka ambace ta da ruwan da yake na halak wanda Allah ya da sha'i komai da shi. To wannan yana daga cikin illa harshe wanda mutane suke sakin jiki suke yi ya kai su ibaro. Sai illa ta 20 ita ce ta karshe wanda nake nufin zan faɗa, ita ce ta ko kai malami ko kuma almajiri ko kuma wanda yake kawai zaune gari, idan da neman sufofin Ubangiji manya-manya a dinga kutsawa cikin su, mutum yana yawan maganganu a kai ya dinga saka hankali a ciki, to a wannan gurin mutum ba inda zai samu kansa sai tsindin cikin halaka. To da haka ana son mutum ya kiyaye wajen kutsawa a cikin haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. To wanda ya lamunce waɗancan abubuwan da na faɗa, illolincan da zina da luwaɗi da maɗugo da umayra, shi ne namiji haɗuwa da iyali suna cikin al'ada, ko mutum tare da matarsa ta dubura, wanda dai yadda ya kiyaye waɗannan, to ya kiyaye rabin alƙawarin da yi wa annabi alaihi salam, sai kuma harshe ya kiyaye waɗannan wanda na lissafa guda 20, to annabi ya tabbatar maka in dai kai wannan dan aljanna ne kai. To da ka ya rage nawa ya rage na kowa. To da ka ba wannan lacca bace wanda za a nemi wani abun yi, kowa an bashi abin da zai, kowa shine alƙalin kansa, ya sai da yake da rauni ya je. Na haka Ibn al-Mubarak ya ba mu labarin wata mace, yace suka gamu da ita ya gama aikin haji za su tafi Baghdad, kawai sai suka ga wata tsohuwa ta bata tana watan galiriya a hanya, sai suka tsaya suka yi mata sallama, ta ansa suka ce biyo Allah lafiya, sai da ce man yudillahu fama lahu min had, wanda Allah ya batar ba shi da mai shiryarwa. Tana jin wannan ayar sai ya fahimci bata ta yi, sai ta biyo Allah daga ina kike kuma ina zaki, sai ta ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawluhu, sai ya gane masallacin Makka ta je ta gama aikin haji, yanzu kudus zata, sai ce to mu wacan zamu yi zo, sai aka durkusar da rakumi ta zo za ta hawo, sai aka tare ana kallon ta aka kewaye, sai ta ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, sai suka kakkauce ta hawo ta bismillah ta ce subhanallazi sakkara lana hadha kuma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun, aka tare rakumi. Sai Ibn al-Mubarak yace da tabewar Allah, mai aure ce ke ko ba mai aure ba, sai tace la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'u, kai ku tambaya kan abin da an bayyana muku zai bata muku, sai ya shiru suna tafiya mai jan rakumin, sai fara rera waka, sai tace faqara goma ta yassara min al-Qur'an, sai daina aka je zango aka sauka aka kawo abinci aka rarraba ana miƙo mata, sai tace summa atimmu siyama ila al-layli, a cika azumi zuwa dare, sai suka gane azumi take, sai suka ce baiwar Allah ai gashi ba lokacin Ramadan bane, sai tace man taqawwa khairan fa huwa khairun lah, sai tace kuma gashi ke ai a halin tafiya kike, sai tace wa anta sumu khairun lakum, suka kale ta. A ƙarshe sai ce wai su abokan tafiyar nan takin suka bace miki,
me dangantakar ki da su sai tace almalu wal banuna zinatul hayatid dunya me matsayin sa ayari sai tace wa alamat wa bin najmi hum yahtadun kuma ƴaƴanta sune madigan tafiyar yace dawa dawa ƴaƴan naki sai tace ya yahya khuzul kitaba bi quwa wa kallama Allahu Musa takalima wa takaza Allahu Ibrahima khalila haka suka tafi har Allah ya sa suka je suka riski mati dangin ayarin sun sauka suna huta sai ga su nan da aka tawo da wannan aka karbe ta sai kawai tace da ayar fa ba su ahadakum bi warqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka da'aman waliyatukum bi rizqin minhu waliyatalaqab nan da sai aka ciro abinci aka kawo sai tace da sai ibnu mubarak kullu wa shurubu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliya sai ibnu mubarak yace to wallahi bazan ci abinci ba sai na ji sirrin tsohuwan nan sai suka ce yau shekara ta 40 tun da ta fahimci Allah ya ce ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun ati ba wanda zai lafazi face sai raqibu ati da sun tsince wannan magana sun maza sun rubuta ta da sun fauce ta za su rubuta to sai ta fahimci wannan kuwa an rubuta sai Allah da shi gobe alkiyama sai take jin tsoron za ta kunya ta gaban Allah yace sai ta dauki alqur'ani ta san shi alqur'ani man na daka bihi sadaka wanda duk ya furci da alqur'ani ya faɗi gaskiya tace sai ta rike shi domin kada gobe ta ji kunya gaban Allah to saboda kaga harshe illa ce da shi wanda yake jin tsoron Allah ya kan yi hankali a kansa kamar yadda tsohuwar ta yi an ce sai na Abubakar radiyallahu anhu sai ka je ka tarda shi a gidansa shi kadai bakin sa fal da tsakuwa sai wanke ce wanke ce wanke ta ba wani yashi a ciki kawai sai zuba a baki tsakuwa fal baki ina kai ina hira kuma sai ce wanda tace mafuta ta inda suke sai cuta abinda zai fita baki cuta ta zai to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu abu biyu a baka saukaka ne amma a aiki suna da nauyi amma wani da ya daure ya yi to shi kuma ribar da zai samu ba ta da iyaka domin aljanna ce saboda haka abinda nake jan hankalinmu a kai dangane da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam abu na farko mi ilimi idan muka yi ilimi Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake mu mu gane illolin da magana take da ita mu gane illolin da farji yake da shi da ilimi ne zaka gane komai fillafilla kuma ka guje shi kuma ka gane yanda ake guje masa sannan na biyu mu dinga abotaka da mutanen kirki domin manzon Allah mai yana cewa saba da mutum kirki ka kwafi da imani sa ja ka zuwa kairi har ka sani rabbani in za ka zauna da mutanen kirki za ka dinga maka kaza ba shi da alheri kaza ba shi da alheri za ka rayu cikin alheri amma in ka zauna da miyagun mutane za ka zauna ka in kiyama ta tashi sai ka ce ina ma garin ku a muhudan rana aka yi shi kuma dai abokin naka mafaɗan rana aka yi shi kai baka taɓa jin labarin garin su da shi bai taɓa jin naka ba balle ya cuce ka ya tara ku a wuta gaba ɗaya sannan duk abotakar da za ku yi ba saboda Allah ba gobe kiyama sai ta zama tsinaniya kuma Allah ya ce al-akhiru yawma idhin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin duk waɗansu masoya da suke soyayya a duniya in dai ba masu tsoron Allah bane a kan tsoron Allah suka tsora ta gobe alkiyama sai zama abokan gaban juna kowa sai ya tsine wa kanuwansa to da haka yake jan hankali a dinga matsantar mutanen kirki domin za su dinga wanke ka suna saka ka a hanya suna hana ka miyagun ayyuka kuma a cikin kyakkyawan hanya hankali yake amma miyagun ayyuka nan da ake babu hankali a cikinsu sannan ina ƙara jan hankalinmu a kan mu sani ba a iya bin Allah sai da taimakon Allah to da ka kowannen mu mu koma ga Allah mu roƙe shi wannan abin da sauƙi da wayarsa sai sauƙa ne alama ya sarahu Allahu alaihi ko alaman ya sarahu Allahu alaihi kuma da Allah ya sauƙe wa sai ga kamar sarwa to da ka muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana himzul farji muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana himzul lisan kuma ya kare mu daga wata illa ta harshe ta biyu ita ce shuru dan shi harshe wani lokacin shirin ma laifi ne duk nan da kaga ana banna kai shuru ka zama abin da malaman shari'a suke kira shi shaidanun akhar dai ban shaidan shedan ne kai daidai dan wannan kirin naka shedanci ne to Allah ya raba mu da illolin harshe ya kare mu ya ba mu ikon kiyaye wannan harshe namu ya ba mu ikon kiyaye al'auran mu sannan da sauran abubuwa da ubangiji ya tunkuda tsora mana Allah ya sauka mana gunsu ko wanda ya kuma sa mu mai race mu bari Allah ya taimaka ya ba mu ikon barin su Allah ya sauka mana bin sa kuma Allah ya sauka mana barin saban sa Allah ta bada cikin allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu Allah ya gafarta mu gabatun mu su riga mu gidan gaskiya wanda sa lafiya da inda suke Allah ya ba su lafiya duk musulmin da yake cikin wata matsala Allah ka yaye masa Allah muna roƙonka wanda ya yi shiga kan gari Allah ka shirya musu ƴaƴan su tare da mu baki daya marasa aure a cikin maza Allah ka hore musu marasa aure cikin mata Allah ka hore musu wanda jarin su ya kare Allah ka mayar musu sai albarka wanda kuma suke ganin yana ƙasa Allah ka dakatar ka sa masa albarka wanda suke da shi ba abin da ya taɓa shi Allah ka ƙara tabbatar da albarka a ciki wanda kuma ba shi da komai ma Allah ka yi masa wanda ba shi da aikin yi Allah ka ba shi wanda ba shi da matsuguni Allah ka ba shi wanda yake gidan haya Allah ka ba shi nasa Allah ka haɗa kan al'ummar musulmi Allah ka sanya ƙauna juna tsakanin musulmi Allah ka fitar da gaba da ƙiyayya da hasada a tsakanin al'ummar musulmi Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka kaskanta kafirci da kafirai Allah ka sami muwafaka a cikin wannan wata Allah ka samu daga cikin wanda suka yi azumi a gurinka Allah ka samu daga cikin wanda za ka ƴanta Allah ka samu cika da imani Allah ka ba mu alfarmar zama da annabi alaihi salam iyayenmu da kakanninmu da sadakanmu da masoyanmu da malamai da ɗalibai da dukkanin musulmi da suka riga mu gidan gaske Allah ka ji ƙansu Allah ka haska kaburburansu Allah ka wasu abu dukkaninsu Allah ka ɗebe musu cewa cikin kaburburansu sai inda masoyanmu suke cikin wani hali Allah ka sani Allah ka fitar da su ko mun san su ko ba mu san su ba aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa lidhil muslimin wal muslimat wa al mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'i bainana wa bainahum bi khairat rabbi ighfir wa rahham wa anta khairur rahimin wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع السلامة
أكن تيوار منين مسأين لنزنا دا إبادة سا ألان الله را كما يا مسأين سا دشير إيا ينسا تو تنبأي تيغا تنندي سيكما تنبأي تبيو شي منين مسأين وان دا إيزنا ba tare da yayi aure ba haka nan kuma menene matsayin wanda yi luwadi da kuma wanda aka yi masa to alayi halin wannan shine dai abin da na fuskanta dangane da rubutun wannan abubuwa wala Allah ba su fito ba amma da so samu ne wanda yi waɗannan tambayoyi guda biyu kamata yi izo babu damuwa litafi tsaye in nemi ya bayyana akan kankan salama
a shi dai ɗan zina akwai ƴar matsala dangane da yadda mutane suke fuskantar su da ita akwai hadisi wanda annabi alaihi salam yake cewa ɗan zina ba zai shiga aljanna ba to wannan hadisi da annabi alaihi salam ya faɗa malamai masana hadisi sun yi war bayani idan mutum bai fahimci wannan bayanin ba sai ya zama daga cikin munafirun masu koye mutane daga addini shi ko annabi alaihi salam cewa yasiru wa la tu'siru bashiru wa la tunfiru kar ku dinga saukakawa kar ku dinga tsaurarawa ku dinga wa mutane albishir da rahamar Allah kar ku dinga tsorata su da azabar Allah ku kore su dan haka shi wannan hadisi da annabi alaihi salam yake cewa dan zanaba zai shiga aljanna ba ana nufin cewa shi mafi yawan su ba za a samu na kirki ba saboda annabi alaihi salam ya ce dukkanin gabar da ta fito ta taho da haramu to fannaru auladiha wuta ce ta fi cancanta da ita za ta ci ta to sai aka ce ina ga wanda yake gundarin mani nasa na haramun ne in an samu wancan cin haramun da makamantansu naman mutum da jininsa ya zama na haramun to ba ƙalla za ka same shi yana bin Allah daman sunansa godiyar Iblis duk inda Iblis yake so shi zai hau iji to sai aga ina ga ɗan da ya fito ba na halak ba wanda ya fito ba na halaga ba shi ya fi cancanta zuwa ba na kirki ba, so da haka idan ya rayu ya bi irin wannan salon inda ya fito duniya ya zama ya saba wa Allah, to ba zai shiga aljanna ba. Amma aka samu akasi albasa ba ce haluruwa ba, ya sauka daga irin wannan hanyar ya bi Allah irin yanda ake so, to wannan zai shiga aljanna. Abinda Annabi Alaihi Sallam ke suna mana kenan cewa in ya saba daman haka aka fi tsammanin zai zama. Dan amma su tarihi sun ce akwai tara Annabi Alaihi Sallam yana zaune a masallaci, yara suna wasa, shi suka ji ko wani abu har kan cinyar Annabi Alaihi Sallam, duk yaran sai suka tsorata suka ce wani yaro ko da ya tashi da gudu yana zuwa sai zo jikin Annabi sai firge abin sai fita. Annabi ya kalle sai ce ba dan halak bane, ya ubansa a zaune. Sai kin ji wannan shuru yana tayi sai ya sama ta ce sai kin mun bayani wannan dan ya aka wanda ya faɗa maganar nan baya kuskure, ya ce ba dan halak bane, tace ni kuma wallahi ban san kuma ba wanda ka aka kike kika a ce halaccin da Annabi yake nufi ba na aure ba, sai da ya zauna da shi mai hankali ne ya dinga bin diddigin rayuwarsa. Sai ga a daidai lokacin da cikin yaron ya samu dabinan gidan makocinsa ya ɗauko ya ci da ya gaya mar ba, sai jinin wannan dabinan ne ya zama maniyin da yaron ya fito duniya. Sai sai ya Annabi wannan ta'adda bisa ke nufin ta in manin sai zama ba na halak ba ne, to kalla za ka same shi na kirki. Abin da Annabi Alaihi ke faɗa kenan, to an same shi na kirki kar a kore shi daga rahama, in ya lalace ne sai a dinga masa addu'a Allah ya sa shi akan hanya. Wannan shi ne matsayin kuma wanda ya zama zai aure ba mu lalatsali za a yi masa, in namiji ne a kuma kai shi a tsare shekara guda, in kuma mace sai a mace mu lalatsali kuma a kyale ita ba a tsare ta. Amma kuma ita zina sai an samu shaidu guda hudu wanda suka tabbatar, kuma shaidun nan guda hudu kowane ɗaya yana da siffa ta kai 11 wanda musulunci ya yarda sai ya cika, sannan zai ba da shaidar. Sai dai mutum ne ya kirari da kansa, domin duk wanda aka taɓa tsirowa da haddin zina a musulunci da kansa ya kirari, wannan shaidun ba ta cika. Wanda ya taɓa aure sannan kuma an tashi masa bulalar 100 za a mar, ba a yin 100 ba ɗaya, ba a yin 101, sannan in an ga ba shi da lafiya kar ya mutu ba a yi mar ba, sai a je a samo tankar dabino. In aka zage ƴaƴan aka kirga in guda 100 ne tsaman giyar, in aka ɗauka aka yi masa tafka wani sau ɗaya, sai a ce tashi tafi an gama haddi. In ko mai 50 ce sau biyu za a yi masa, in ko ba nan bulala za a yi masa, sai a ɗauko tsaka tsaki ba doguwa ba ƙatuwa ba ƙanƙanuwa ba, sannan za a yi